da laccocin da muka sa wa taken karam bana maganin zoman bana. Wannan lacca ta uku ita ce ta ƙarshe insha Allah, ba za ka wadatu ba sai ka samu lacca ta farko da ta biyu, kuma duk abin da ke cikin wannan kasar din ba za ka iya hukunci da shi ba sai ka ji na bayan shi insha Allah. Yanzu da muke magana ranar Lahadi ce wadda ta daidai 11 ga watan Sha'ban hijira 1430 daidai da 2 ga watan August shekara ta 2009. Jama'ar musulmi kun ji daga ƙarshe ƙarshe sai magana dangane da ina Muhammad Yusuf ya fara yada wannan da'awar. Ya fara yada wannan da'awar ne a masallacin Indimi, masallacin da ke kan Dambuwa Road a cikin garin Maiduguri, shine masallacin da Malam Ja'far yake karatuttukan Umdatul Ahkam da tafsiri da sauransu. Wannan yanayi ne ya ba Muhammad Yusuf damar ya samu girgeken masallaci irin wannan. Masallacin ya fi girman masallacin Zaria din nan da ke na Alhaji Harun Danja, katon masallaci ne. Ya aka kamar Muhammad Yusuf ya samu wannan masallacin, ina malaman Maiduguri. Malaman Maiduguri Allah ya saka musu da alkhairi, irin su Malam Abubakar Kyari da kuma Malam Ainihin Madu Mustafa da Malam Ali Mustafa da kuma Dattijan Arziki, gurzon Ahlus Sunna. Malam Abba Aji, Malam Abba Aji bare muke hira da shi a Makka ko bare wacce, yace yanzu shekarar shi 60 yana wa'azi zuwa bare kenan. Shekara bara wacce zuwa yanzu ke shekarar 62 na wa'azi. Na je Hajji lokacin ta hanyar jihar ainihin Maiduguri. Idan jama'an musulmi sun gane wannan, waɗannan malamai ne wallahi wanda ko kana kin su sai ka yaba musu, suna iyaka kokarin su wajen karantar da mutane. Dukansu ba Hausawa bane, amma suna jin Hausa, suna bayani, suna karantarwa, ba su gaza ba. Duk wanda yace sun gaza, hasada yake, ƙarya yake yi. Ni na san aikin su. Daya daga cikin su sunan shi Malam Abubakar Bulugul Maram. Kun san me yasa ake ce mai Bulugul Maram? Duk inda ka ganshi makale yake da Bulugul Maram. In ku biyu ya samu zai fara muku Bulugul Maram. Sai yasa kawai yanzu duk Borno ma an kace kawai Sheikh Bulugul Maram, kowa ya sani kawai. Ma'ana shi kanshi Bulugul Maram din ya zama Sheikh. To Malam Abubakar Bulugul Maram wallahi bare bari ne, amma Hausa suke ji gangariya. Su shiga ƙauyuka an ba kwa jin wani yare sai barbarci su juye su yi muku. In ba kwa ji sai Hausa su juye su yi muku. Haka suke yada musulunci ko ina. Sai Allah ya ba Maiduguri wata ɗaukaka, ita ce kusan gaba ɗayansu a lokaci guda. Sai suka samu Jami'ar Madina, sai suka tafi ƙaro karatu. Wannan ƙaro karatu da suka tafi sai ba da yanayin da ba wani malami a cikin garin Maiduguri wanda ke wannan aiki. Musamman a wannan masallaci. Domin masallacin ya zama matasa-matasa ne ke karantarwa shigen waɗannan da na faɗi. To duk sun tafi Jami'ar Islamiyya a Madina. Malam Abba Aji fa yana can masallacin shi a can gefe. Kuma kowa san hannu ɗaya baya ɗaukan ɗaki. Sannan kuma tsarin da'awar ta su, in suka ga dattijo sai su buge tunani, su ce wannan tunanin shi is an outdated tunani. Tunanin mutanen da ne, don haka duk ɗalibai sai su rena shi. Dan na taɓa samun Malam Abba Aji, na ce mishi malam amma ba za ka yi waɗannan ba, sai Malam Albani kuma kun gaya musu. Ba su ji ba balle mu. Abin da ya gani kenan. Ya ce kuma kun gaya musu balle mu. A cikinsu kuma akwai ɗaliban shi masu ɗimbin yawa da suka bi wannan hayaniyar da'awar. Don haka sai hikima ya ce ya daina musu magana sam game da abin. Wanda yake bukata ya zo wurin shi karatu ya zo, shi baya magana su baya musu, ya kyale su kawai. A taƙaice Maiduguri kunji yadda take jama'a. Waɗannan malamai suna Jami'ar Islamiyya sai zama masallacin Indimi ba kowa. Sai Muhammad Yusuf ya zo ya sanya karatun Sahihul Bukhari, ya zo ya sanya tafsiri. Karatun Sahihul Bukhari sadda zai fara ya turo a samu mishi kasusuwan da nake a nan dandali, da karatun da nake a muciya da cikaji na Bukhari, da karatun da Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim ya fara a BUK. Wai in ya saurara sai je ya yi nashi. Abin ya gagara. Domin tambayar da ne a lokacin mu kuma kasar din wa muka saurara muka zo muke namu. Bai yiwa ka saurari karatu kawai a kasar ka je kai naka. Ya samu Malam Aminu Daurawa ya ce, Malam Aminu Daurawa ya sa mishi kwanaki, Malam Aminu Daurawa ya sa mai kwanakin a wata sai zo yana ɗaukan karatu sai ya koma ya ce zai yi. Waɗannan maganganun da nake suna da sauƙin a fahimta ba, tunda ina faɗin sunan mutane. Ina kuma me? Ina recording. Kuma ina cewa a je a same su. Malam Aminu Daurawa ya sa mai lokaci. Yana zuwa kwana ɗaya, biyu, uku shikenan ya daina. Sai muka ji kawai yana ta fito da manya-manyan fatawoyi. To lokacin da abu ya kamari wajen 2001-2002, waɗannan malaman sun dawo, da'awa ta fara daidaituwa a cikin masallaci, sai aka kore shi. Wannan shi ne abin da aka yi mai. Sai aka kore shi. wannan kora da aka mai daga masallacin sai ta ƙara kulla kiyayya tsakanin shi da malaman an kore shi su kuma an ba su dama sai zo yana condemning ilmomin certificate da sauransu kaza kaza cewa su basu je ko ina ba basu karatu ko ina ba amma sun fi mai certificate din ya jawo aya tun da gardi ne ya haddace jawo aya dalibai su ta kirari suna cewa sai kai abin nan abin ya zama yan bishi kenan waɗannan al'amuran jama'a da suka faru su ne suka bashi yanayi wato atmosphere ta gyaru kamar yadda mawaki yake cewa wai dan akuya ne ko wane ne yana cewa daji ya koma nashi saboda ba giwa ba me ba zaki dan haka sai zama ba malamai sai ya samu wannan yanayin annan ne ya tafi sa wannan guba da aka kore sai koma cikin railway quarters din nan gidan surikin shi ne anan yake zaune ma'ana mahaifin matar shi dan na taɓa mishi wannan magana nace to ka ce aikin gwamnati ba kyau ya kake zaune cikin railway quarters sai ce ai gidan na surikin shi ya siya daga wurin railway ne to nan ma kaga a fiki in an zo a dauko ta magana sai a dauko to amma aka Allah ya kiyaye to sannan jama'ar musulmi kunjiyar da al'amura dai suka faru to da al'amuran nan suka faru haka sai suka fara zakewa suka fara wuce iyaka kuma suka fara kai idda har suka kai a yanzu daga ƙarshe jama'a ko a nan Najeriya akwai waɗanda ke goyen bayan Muhammad Yusuf suna kare shi suna abin nan na'am akwai su akwai manya-manyan ƴan boko akwai manya-manyan lauyoyi da masu kuɗi da kristoci manya-manya gundun-gundun na kan duk ku kwantar da hankalinku duk zan faɗa kar kai wani ji tsoro mutumin farko da ya fara goyen bayan shi wanda a yanzu ya bar shi wannan dole mu yi adalci shine ainihin shi Alhaji Bello Damago wanda ya gina Islamic Learning Center ta Kaduna amma gaskiya sun dade a tare amma da ya ga barnar ta yi yawa yawan da ya kai ƴaƴan shi mai duguri domin a karantar da su Qur'ani a gidan Muhammad Yusuf ya ba da mota a rinka daukan su ana kai su makarantar boko Muhammad Yusuf ya ga zai tufka da warwara ya ce boko haram kuma ya ba da ƴaƴa a gidan shi a ga an fita da su an kai su boko sai ya ce ba zai ba to motar dama da ita ke wannan zirga-zirga da wasu ainihin abubuwa da ake yi ƙarshe sai me ya faru Malam Bello Damagun ya kwashi ƴaƴan shi ya kwace ainihin wannan mota dan haka samun gudunmawar da yake daga nan sai ya daina samun ta amma ba shakka Malam Bello Damagun ya ba da gudunmawa mai ƙarfi ta kuɗi da ɗiban ɗalibai a kai su Algeria domin karatu wadda ta juye ta zama training dai yayi jagorancin wannan na biyu sai manya-manyan kristocin kan sune Theophilus Danjuma da kuma Jerry Gana wannan abun bai bayyana ba da suna goyen bayan shi a ƙarƙashin ƙasa abun bai bayyana ba sai ƙarshe-ƙarshen rikicin da aka yi kowa ya ki fitowa ya je ya yo belin shi sai ga su ƙarara su sun fito a lokacin ƙarara da suna amfani da wasu musulmi ne yaran su ƴan arewa suna taimaka mishi indirectly amma lokacin da ta rikice abu ya zama har shari'a ana zuwa ana sa labarai a gidan rediyon Najeriya Kaduna da gidajen rediyoyi ana cewa ana shari'ar wane da wane waɗannan mutane sai suka ki to a lokacin ne waɗannan suka bayyana ƙarara suka je suka yi karɓowa ta ƙarshe a wannan lokaci ne muka matsa bincike sai mu gano wace manufa suke so su yada ashe suna cimma wata manufa ne ta su a fakaice ita ce yazo ya ce boko ba kyau ƴan arewa suna ta barin boko su kuma dama kristocin arewacin Najeriya gaban su ya fadi saboda an ga irin yadda ƴan arewan da ke kyamar boko suka fuskanto boko to sai aka ji ga wani yana jawo ayoyi da hadisi yana fadin manya-manyan tafai yana cewa boko ba kyau ashe wannan zai rusa arewa kenan nan da nan sai suka daure mishi gindi dan haka kun ji daga ciki akwai kristocin kan na arewacin Najeriya domin za su samu fa'ida kuma ba da jimawa ba za mu fitan muku da rahoton taron da suka yi yanzu suna celebrating akan an kashe waɗannan yaran suna ta murna saboda waɗannan yaran bayan sun bar bokon kuma an je an kashe su fiye da mutum 1000 waɗanda yara ne masu kaifin basira za ku yi mamaki wallahi kamar wancan da nake cewa dan gidan sakataren gwamnatin jiha ina jin biological menene yake karanta biochemistry duk da ya dawo ya bar abin shi ma fa daga baya dan dama shi da na dubi idan shi nace kai kan ƙarya kake wannan zaka dawo cikin mu zaka yi boko yace ina ƙarya ne nace ƙarya kake muka yi raha haka nace zaka dawo ya dawo ran nan na shiga mai duguri na ganshi yayi rugujeje da teba
na tsikari cikin shi nace wannan ka ci haram sai ya chakar maka lawo ashe tuni ya tuba ya koma sa sai yana bashi kwangila yana ci tuni haram ta shiga shine ina fatan mun gane tuni ya bar wannan abin jama'a Allah ya kiyaye dan haka kun ji daga cikin irin nau'in mutanen hanya ta biyu kenan da yake samun daurin gindi da goyen ba dan haka dinda aka daura Muhammad Yusuf fa za a fito da shi kuma aka fito da shi cikin izza ake fito da shi wani lokacin da helicopter ake dauko shi daga Abuja wani lokacin ticket za a bashi na jirgin sama sai kana mamaki sai ga dan kwajajen yaro yaya haka sai zo mai duguri yana cewa mun je mun buga da manyan balle kai dan karamin alhaki sas ce za mu kamo sas za a ga za ka ji yara suna takabbara wannan ba shine musuluncin da Allah ya aika annabi wannan fauza ce wannan hayaniya ce is out of line ba shine musuluncin da Allah ya aika annabi da shi ba mu kuma muna son mu kwaikwaye annabi ne akan komai nashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka jama'ar musulmi kun ji yadda hanya ta biyu take hanya ta uku ita ce tara kudi yana sa ana tara mishi kudi daga ƙarshe ƙarshen nan ai kudi yasa aka tara duk wanda yake bin shi sawa aka yi sayar da komai jiya ma ake ba labarin wani wanda dalibin mu ne nan daga garin Argungun Kebbi State har garin ne yake zuwa da shi ake zama nan ana karatu wannan da'awar ta fisge shi diya sai da litafin shi yanzu ana ga yana daga cikin waɗanda aka kashe ya tafi ta haka suka ɗibi jiki daga ko ina suka sai da gidaje da komai saboda sun tafi ne in ma nasara in aka yi nasara kowa zai koma garin su zai zama governor ko jiya sufahaul ahlam ko kuma in ta rikice can kawai aka ci to shikenan kowa ya zama ya samu darul hijira za a yi recovering za a mai mishi duk abin da ya asara na daya kenan kun ji dalilin taruwar su na biyu shine za a yi by crossing wajen operation sai a dibo yan birnin Kebbi sai a kai su Kaduna sai su kashe malaman da ake so su kashe a Kaduna ta hanyar jagorancin mutum daya dan Kaduna wanda zai ce ga wani ga gidan wani da wani wannan shikira zakzakiya ce zazzakiya koyar da ita a nan kasar wannan na daga cikin dalilan tattaruwar su a can Maiduguri dan haka duk inda ka san wani dan boko haram yanzu kusa da kai zaka je ka samu sun ainihin taro a can kusan wata guda da ya wuce mun buga da wasu har sai da muka kai wajen awa 5 a Abuja nufawa ne yan garin Bidda na zaunar da suna ce musu awa wannan ya saba manhajin mu na ahli sunna suna kawo aya inje wannan aya ba ma'anar ta kenan ba ka zo mu koya ma ilimin tafsiri bayan mun gama wannan magana jiya a Kaduna nake tambayar wani dan bidda nace yana da labarin su ma sun tafi aka ce daya daga cikin su da ya tafi yana can Maiduguri Allah madaukakin sarki ya kiyaye kun ji hanya ta biyu ita ce suna tara mai kudi to waɗannan kudi da ake tara wannan kudi da aka tara na ƙarshe shine suka kai wajen miliyan 74 zuwa da 7 ba dan komai ba dan ayi me don a sai makamai da magunguna da sauran abubuwan da za a yi treating da kuma biyan bukatu na jihadi da aka ce ainihin wai za a yi sai kuma samar da manyan makamai samar da manyan makamai wannan abu ne mai sauki a yau kungiyar Jabha sunanta kenan ta Algeria din domin haka suke ta canjin sunaye wata ran su ce sune Shabab wata ran su ce sune Salafiyatul Jihad wata ran su ce sune ƴan Jabha sunaye daban-daban ana nan ƴan Jabha din nan sai suka hadu da shi sai suka fara turo makamai taya ake turo makaman makaman ana shigo da su ta Niger ne saboda fadin border Niger yayi yawa yawan da yake mutanen kasar da gwamnatin kasar ba sa iya controlling abin Najeriya ma gashi akwai wuraren da zaka iya shigowa da mota ko da wani abu balle sannan akwai route da aka sani tun hanyar iyaye da kakanni ana shigo da dabinai sai su jibgo makamai masu girma masu yawa akan ainihin raƙumi sai su lullube su da sunan dabino ne sai su sa amawali custom da immigration na Najeriya sun san wannan tun iyaye da kakanni dan haka buzaye sun zo wuciya da raƙuman su ba wanda ke kula su su ne suka zo lokacin da aka kashe Malam Jafar aka ce wasu mutane sun zo bindiga bata cin su suna bacewa sun zo da ina suka zama makaman sun bace ba san da suka yi ba ƴan Jabha ne daga Algeria suka zo kuma route din da suka biyo kenan na wannan masu kawo dabino saboda haka hanyoyin da aka rinka bi ana kawo makamai kenan sai kuma hanyoyin dibo kudi ana jibga kudi a cikin account din su Muhammad Yusuf kudin da yake suna ainihin fitowa daga can waɗanda ana cirewa ana ainihin siyan makamai da su a wannan ƙasa da makamantansu sannan daga cikin hanyoyin akwai hada makamai ta hanyar gargajiya wanda yake sananniyar abace wannan kuma ga sunan bindigogin toka
da ainihin bamabamai da ake hadawa da Boris da bamabamai da ake hadawa da lemon ainihin tsami waɗannan hanyoyin jama'a sune hanyoyin da ainihin ake samun kuɗi na goyen bayan wannan ainihin tafiya Allah madaukakin sarki ya kiyaye to yayin da ka ji wannan sai a ce to yanzu ya jama'ar musulmi mecece manufar shi ta wannan wata din nan kamar yadda nace waɗannan abubuwan da suka faru wato sun faru mushi ne tsautsayi ne ba haka yaso su faru ba bom ya buga ya tashi a biyu cikin jihar Borno Southern Borno mana kudancin Borno wannan sai ya tona asiri bom ya sake tashi bom din ba an buga shi bane ba an je dana shi bane ana kokarin hada shi ne da yadda za a bi strategically za a kekkewaye wasu wurare a cikin Borno da ina duk sun yi mapping abin yadda kawai aka sassa lokaci guda sai dai a ji bamabamai suna ta tashi a Maiduguri an rude su kuma sun yi shirin taking over kuma SSS duk sun san wannan kuma ina tabbatar muku kalima ta adalci shine a karan farko lokacin da na yabawa SSS sun yi aikin da ya kamata tun daga teburan su na Maiduguri har zuwa Abuja innama ina matsalar ta rinka faruwa shine interje presidency ko shugaban su ranna yayi magana a Senate yaje ya zauna me yasa kaza yace duk abubuwan da ke faruwa ana turo mana mu zo mu hada da namu reporter mu tura takarda kaza gata daga gari kaza daga wuri kaza gata mu wanda muka yi attaching sai mika musu gashi kaza to amma menene presidency ba ta responding wannan shine Allah madaukakin sarki ya kiyaye idan kun fahimci wannan to kun ji yadda suka tsara za su yi wannan aikin nasu in sun kashe malaman da ke raddi gare su da waɗanda suka ce cikin su suka yi sun yi ridda ko to suka ce sai kuma su zo sai su fara ainihin operation na kifar da gwamnati sai suka ce strategically akwai wurare amma daga cikin wuraren akwai points na police station akwai kuma barikokin sojoji da makamantan su duk waɗannan su ne ainihin shirye-shiryen su daga ƙarshe tambayar da na ainihin kwararo ita ce me ko akwai alaka tsakanin Muhammad Yusuf da Zazzaki na'am Muhammad Yusuf tsohon dan Zazzaki ne tsohon dan Zazzakiya ne kuma mabiyin wannan tafiya ne a yanzu ko akwai alaka a yanzu babu wata alaka sai dai alakar aiki kasancewa wancan zaman da ya tare da shi ya dauki ire-iren waɗannan tunaninnika shine tara makamai kai farmaki ga musulmi da makamantan su kamar yadda su Zazzakin su kuma suke da cikakken goyen baya daga kungiyar Hizbul Ba'si wadda ita wato kungiyar Hizbullah ta kasar ainihin Lebanon wadda take diban su tana training din su game da harkokin soja kuma tana tara musu makamai sai ran da bayani ya kama su kuma zamu fadi yadda route din makaman su yake shigowa Najeriya amma dai tambari yabo shine commissioner yan sanda na nan jihar Kaduna ya tona asiran wasu makamai da Zazzaki ke tarawa a nan wajen gabashin garin Zaria amma a lokacin nan ba wani mataki da muka sake jin an dauka akan haka to wannan dai yana daga cikin ainihin abubuwan da suke alakanta su shine suna da alakar aiki iri daya shine kashe malamai musulmi da kashe waɗanda suka fita cikin su suke musu raddi sannan da kokarin kai farmaki zuwa ga ainihin gwamnatoci mafi kusa da ainihin wakilan su ya rage mecece shawaranmu ga gwamnati shawaranmu ga gwamnati ita ce zaluncin da take game da demokradiya da ta dabbaka wa mutane lalle ne ta cire shi a samar da abin da ya dace da wannan yanki namu wanda shine dama aka samu shine shari'a shawara ta biyu idan suna ganin cewa yin haka zai wahalar da su a karan farko na'am su bi matakai na fara dabbaka zalunci adalci a cikin abin da suke yi sai dai na kakabawa mutane irin al'ummar da ba sa so misali yanzu mu ɗan sabon gar local government aka dauko mace aka kakaba mana dole ita ce za ta zama wakiliyar mu a jiha muka fito muka zauna da su manyan asirrance mu da su muka ce musu ba ma so dan abin ya saba wa addinin mu da al'adar mu shin PDP nan ba ta da wani da na gari ne namiji wanda ya fito daga sabon gar local government wanda za a sa aka ce ai sharadin PDP ne a samu wasu mata su zama suna da rike da wasu mukamai nan take muka ba su shawara me yasa ba za a kai wannan al'ada muguwa ta PDP akai ta zuwa ga arnan kudancin Zaria ba wanda za ta dace da su mu kuma a dubi me ya dace da addininmu da al'adar mu a sa mana mun yadda daram dam dam mu MPDP ne ba ja da baya sai dai in te maka zafi kai ka fita ku ji wannan ba wasa muke ba kuma nan ba campaign nake ba ina fadin gaskiya ne amma ba mu yadda da zaluncin da ake ba dan haka matakin da ke jan wasu su zo suna da'awa muguwa irin ta su Muhammad Yusuf shine me shine a samu zalunci da ake yi a wajen tsaye da dan takara dan haka ba PDP ba har kowa ya sani ba za mu yadda mu yanzu a tsaye da mace a 2011 a wannan constituency namu ba za mu kai gauro mu kai mari kamar yadda muka ce mu rubuta mu je mu yi bayani kuma mu ce wa jama'a kada ku zabe ta karara haka muka yi wancan lokacin kuma haka za mu ci gaba da yi SS da suka ce wai mu daina sa baki game da harkar siyasa wannan munafunci ne su da suka ce muku ku gaya mana haka ba su ne suka zo suke neman mu mu ce kuma a zabe su ba wato za su mai da mu yaran su wanda suke so mu zaba in muka yadda muka ce a zabu wannan to nan SS ba za su shigo ba amma wanda ba sa so in muka ce kada a zaba wato su suke da tahakkumi a cikin kwakwalan mu mu ba yayan su bane mu kuma ba yaran su bane ba kannan su bane mu PDP member ne masu zaman kansu registered ku kiyaye wannan jama'a ina da register ta Abuja Wuse 2 nake annan ne constituency na PDP register nan sabon garin nazo ma nazo kauye ne saboda haka PDP ta cance ma ta asalin dan haka maganar cewa zalunci da ainihin wato ake yi dangane da abin da ya shafi al'amuran zabe lallai gwamnati muna ba ta shawara ta gyara murdiya ta zabe da ake yi da kuma me da danniya ta kujera duk a daina wannan domin su Muhammad Yusuf da makamantansu da irin wannan suke kafa hujja kuma matasa dole su gamsu kuma kai ba yadda zaka yi ka iya gamsar da matasan nan cewa abin ba daidai bane dan me dan ya tabbata an zalunci mutane dan haka gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihohi da na kananan hukumomi su suke shimfida platform su suke shimfida wanda duk wanda yazo da muguwar da'awa irin wannan sai ta karbu dole a gyara wannan zaluncin a siyasance dole kuma a gyara zalunci na tattali matasan mu suna zaune ba su da aikin yi matasan mu suna zaune an rufe jami'o'i matasan mu sun zauna yan siyasa suna jiran 2011 tayi su zo su rarraba musu abin da za su raba musu in bukata tayi su wuce Kaduna da Abuja dan haka muna ba gwamnati shawara akan waɗannan abubuwan na biyu gwamnati katte tunanin mayar da malamai yaranta malamai ba yaranta bane mafi munin halin da malamai za su samu kansu da gwamnati sune me su zama abokan aiki tare da ita amma mafi ingancin hali sune su zama malamai sune suke da cikakkiyar magana akan gwamnati don su suna magana da magana Allah ne a wurin Allah da kuma wurin wa da wurin jama'a in ta baci malamai yake cewa ku gaya wa Allah ko ba su gwamnati take aike ba ku je ku gaya Allah ku ne fadawan shi ba su wake aike ba su wake aike malamai su ake cewa da Allah ku zo ku gaya mutane kaza haka ne ko ba haka ba ashe ya kamata gwamnati ta maida malaman nan su zama yaranta ya kamata akalla ta maida su abokan aiki ma'anar wannan magana ita ce malamai su zama suna da muhimmanci ba wai kawai yanzu azumi yayi ana daukan suna warin baki ne suna yunwa a kawo geran kunu a rarraba musu ba a dauke su a matsayin official mutane waɗanda suke da daraja ba kuma wai wata onda wata kungiyar religious affairs ko makamantan haka ba kowane malami ya zama matsayin shi inda ya kai malami ya zama matsayin parastatal ne wato matsayin wata karamar ma'aikata ce shi kanshi yadda zai rinka answering to the governor directly ko shugaban kasa domin me domin ya rinka bada shawarar yana nusarwa akan haka ya kai ne in faɗi wannan maganar gata kun san cewa lokacin da fitinan nan ta zo Kaduna sai da na nemi appointment naje na zauna da ainihin gwamnatin Kaduna nace mishi ranka dade ga wata fitina da ta zo wadda take karo da agendar karantar da ilimi ana sa yaran mu suna barin makarantu me yasa ba za a nemi mu zo mu yi shiri a gidan radio mu wayarwa da matasa kai akan hadarin wannan da'awar ba ba wani mataki za a dauka na karfi akan su ba a nuna musu wannan abun ba daidai bane
ayi amfani da gwamnati a kira waɗannan da suke wannan maganar a zo a zauna da su a tattauna me yasa aka nemi haka ya faru da gwamnati don wannan abu ne wanda yake buƙatar sai an samu ƙarfi na taimakon media kafofin yada labarai ƙarfin wuraren zama ƙarfin taimakawa da yadda za a kai ga yadda za a tattauna don ba zama ne na kwana ɗaya ba waɗannan da ake cewa malamai sun dibo waɗannan littafan mu zo mu zauna mu gaya musu sirrin da ke cikin waɗannan littafan ba abin da suka dauka ba amma kun san me gwamnati yace cewa ai waɗannan yara ne suke da tunani malam kuna da hikimomin wa'azi ku yi kokari ku wayar da kansu kai wannan duk fitina ce sai na ga bai dauki abin yadda ni na san shi ba irin bayanan da yake nan ban gaji ba fa a wannan ranar da na fito daga government house kun san ina na tafi gidan shugaban radio Najeriya Kaduna na tafi naje na same shi nace ga sakon da nake tafi da shi sai da na kai awa uku muna hira akan magana ya karbi maganar da muhimmanci amma shi kuma yayi alƙawari akan ayi wani shiri na musamman wanda za a fadakar kuma a bada dama wadatacciyar dama na a tattauna da mutane to amma kamar yadda yace sai ya shagalta bayan na tafi na rasa yanzu menene abin yi menene ya kamata ayi game da wannan matsalar sai nace to abin da ya dace yanzu shine mu fito mu rinka bayyana abin nan karara a wuraren karatutuka wanda da ba ma bayyanawa karara da muna takaituwa ne ga yi musu nasiha kawai to amma tunda gwamnati bata bada media ta ba masu radio basu bada media su ba bari mu zo shi yasa wannan mimbarin nazo na rinka bayanin wannan aqidar a Kaduna idan nake karantar da dalibai ku samu kasusuwa na guda biyar na karatun risala da ne musu sai da na tsaya ne wa mata cikakken sharhi game da wannan aqidar a ran da zan yi sai da na tattaro mazan makarantar suka zauna a waje na sa musu loudspeaker suka ji wannan shine abin da zan iya a matsayin mai da'awa talaka kawai kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha illa wus'aha sai abin da Allah ya bani kawai shi zan iya sai abin da to wannan sai yasa sai na lura gwamnatocin mu ba a shirye suke game da su kare hadarin da ke tinkaran mu ba ba kuma a shirye suke game da abin da zai wayar da kai ba wannan na faɗi wannan magana ne domin a gyara abin da zai biyo baya dan haka lalle muna bayo hukuma shawara akan ta dauki matakai dangane da abin da ya kai ire-iren waɗannan abubuwa na bayani ku gamsu gaskiya mu ba so muke a yake su ban dai ba yake suka kawo ba ni din nan ina tabbatar muku da cewa ina da matasa waɗanda za a iya zaunar da su su iya fuskantar su a kowane gari saboda haka ba ƙarfi za a nuna ba domin ƙarfin ba shine matakin farko ba sayyidina Ali da suka zo da wannan abin su 6000 ne suka ware a wani gida mun faɗa muku suka je suka ce ya kafirta kaza Ibnu Abbas aka tura da mutun nawa Ibnu Abbas ya fito da mutun 4000 saura 1000 nawa saura 2000 su ne suka tsaya har aka buga da su da sayyidina Ali a Nahrawan anan Iraki ashe in mun zauna da su yanzu zaman nawa da su fa jama'a kun san in naje Maiduguri aka zauna aka yi hayaniya aka kafirta ni aka zage ni aka dauki zafi kai in ka ganni ma ka ce ba albanin da ka sani bane wanda yake ta farfasa saboda fage ne na da'awa anan likitan mahaukaci in ya zama mahaukaci sai a je a nemo likitan mahaukaci akan su gaba daya kawai a haka na dauke su waɗannan is a mad dog mahaukacin kare ne ka zo za ka yi mishi allura a matsayinka na veterinary doctor sai ya cije ka kai ma sai ka cije shi sai a je a nemo likitan mahaukata na mutane da na kare dan haka sai mu zauna da su mu faɗa mu faɗa wallahi wannan lokacin sai na dawo Maiduguri sai ku ga wanda ya taho a tafarfasa sai ka ji yazo aka rawaka Allah salamu alaikum kai wallahi sai dai a yafe mana ka ai ni ban san abin da ya shiga kaina ba lokacin nan ka ai malam ka Allah ya saka muku da alkhairi jihadin da kuke karantawa da kuke ka ai wannan bata ne mun gane kaza kaza haka suka yi tai duk sanda na shiga sai an samu wani da na shiga sai na samu sabuwar shubha da na samu sabo shubha ni kuma dama na shirya sai in ce ƙarya ce ga bayani akan kaza sai in ce in kuma kuna ga ba haka ba ku karanta kaza ku nemi kaza ku kawo kaza ku kawo kaza wani ya tashi ya ce ƙarya ne kaza kaza references din da na bayar da na tafi in yaji ya duba sai je ya kai wa malamin sai malamin ya ce eh gaskiya ne amma a dan tsaya tukuna sai ta waye ashe inda mun samu zama da su ashe da za a gyara da yawa daga cikin su misali
an bude wani library a Maiduguri aka gayyato lecturer daga library menene department na university Maiduguri ni kuma sai nazo ne amfani da wannan dama suka bani ne musu lecture akan amfani da electronic library a zamanance library dake kan internet library dake kan computer zazo har na gama lecture ma professors ne ga suna a zaune da doctors a bayana har wani doctor na library science HOD ina zama yace well done doctor well done nace mishi a ranka dade ba doctor yace ah wa kun yi zan ku ai kuna da dan tawalu nace a wannan lecture da nayi akwai yaron da ya zo wurin ne da zafin ra'ayi dan kafin a fara wa'azin ya rubuto takarda ta zagi kafin a fara ma ya rubuto takardar zagi ana idar da lecture uban shi lecturer ne mutumin Jimeta Ayola sai je ce wallahi baba na tuba yace a wani me ka tuba yace na tuba daga bin Muhammad Yusuf yace a ni ban karbi tuban ka ba dai ka zo yaudara ta ka tafi dai ka ce ni kafiri ne ka tafi yace a wallahi baba na tuba yace in dai malamai suna karatun boko nan har suna lacca akan internet yace dole zan yi karatun boko yace a ni kam bazan karbi sai da ya hada da matar uban ita ta san ne sai ta bugo min waya gafa matsala gashi gashi nace su zo su same ni suka zo suka same ni a masauki muka zauna da uban da yaron da kaza kaza ce to shi yace to an je university ne an ta kawo ayoyi gaba daya ana ta kawo ayoyi cewa boko ba kyau shine kawai suka bari ka gani shi bai san ayoyin ba ayoyin da aka sauka Annabi Muhammadu ne duk da aka Annabi ya tura aka je aka yi bokon ya ketara ayoyin koko su ayoyin ne da aka sauka da Muhammadu Yusuf bai sani ba shi dai an ce shi yasa ya bari yaran nan dai a takaice yanzu yana final year a nan university Maiduguri to haka duk sanda na je zan shiga nan cikin university wasu suna nan sun bar da awar amma suna nan a cikin university in muka je an gama wa'azi wani ma hakku tufo zai kawo min a kafada ya buge ni zan ce ba komai cin kana son boxing mu hadu bayan gari amma nan wurin wa'azi ne haka fa to dan haka nan ita hukuma tana zargin mu malaman gari na zagin mu su kuma nan suna kafirta mu amma tunda mun san Allah muke wa aikin ba komai insha Allah muna ba da shawara ga ahlus sunna musamman kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ku bi masallatan ku da makarantun islamiya na mata da yara ku yi check and balance na dukkan malaman ku dake Najeriya domin wannan aqidar nan tafi harsa nan tafi harara saboda an yaudari malaman ku domin ku dama da kuka zo ɗan kungiyar izala ba ku yi kaidi ba cewa kuka yi kuna bin qur'ani da hadisi ba ku ce alaman haji salaf ba dan haka in aka je aka kawo qur'ani da hadisi sai malaman islamiya ku duk sai su bi dan haka malaman islamiyoyi na Najeriya da yawa na kungiyar izala an ja su da yawa musamman kungiyar izala bangaren Kaduna na su malam Yusuf Sambo dan haka malam Abubakar Ikra da malam Yusuf Sambo ku je ku yi balance check and balance na bangaren kungiyar ku an kwashi jama'ar ku da yawa waɗanda wasu da yawa an karkashe su da makamantan haka sannan sun diban muku mata ƴan islamiya da ƴan mata da yaudara cewa za a je Maiduguri lacca ko karo ilimi an karkashe wasu mata da yawa wasu sun fita da gudu sun fita suna Allah ya isa akan basu san dalilin da aka kawo su ba an je an tara su a wasu gidaje lalle muna ba da wannan shawara sannan muna ba da kyakkyawar shawara malaman izala lalle ku dauki mataki cikakke dan kariya matakin kuma yafi karfin ƴan agaji domin kuna daga cikin target sun su Muhammad Yusuf limamin masallacin Gwallaga na Bauchi dattijo Mala Ibrahim sai da suka ainihin hare shi suka yi saitin shi za su harbe shi da bindiga sai da yace su saurara lokaci bai ba ya fito sallah asuba yana tsaye kofar gidan shi sai daga baya driver da suka dauka da yaga haka da yayi shiru yana dawowa ya ga liman sannan aka sa ƴan agaji to abin ya wuce ƴan agaji fa wan yana buƙatar horarru horarru ne lalle muna ba da wannan ainihin shawarar ga kungiyar izala da kuma sauran jama'ar ahlus sunna baki daya sannan muna ainihin ba da shawara ta musamman ga al'ummar musulmin kasar nan gaba daya saboda al'amarin za ku yi mamaki wato akwai wasu ƴan shi'a da suka ce sun bar da awar zazzaki ƴan 94-95 mafi yawancin su sun koma sun bi wannan da'awar ina son ku san haka a halin suna nan sun zankame a cikin masallatan ƴan dariqa mu dai basu dawo cikin mu ba suna kyamatar mu ƴan izalan mu da ƴan salafiyan mu sai suka koma wurin ƴan dariqa ba sa shi'a amma ba dariqa suke ba sannan su kuma ba sa izala ba sa salafiya sai suka zauna galibin su sun fi danganta kansu ga tajdid ko kuma su zauna silent shiru to waɗannan da yawa sun bi wannan da'awar waɗanda da yawancin su a Kaduna da wasu wurare zamfara da makamantan su suna can Maiduguri wasu an kashe su wasu kuma ainihin an kama su wasu ma ainihin an kama su a hanyoyi ne aka kakkashe su a garin Wudil da makamantansu. To muna ainihin ba da wannan shawarar ga ainihin yan dariƙa da yan Tijjaniya da yan ainihin Fitiyano da ainihin makamantansu. Sannan daga ƙarshe lallai muna ainihin ba da shawara ta musamman ga ɗaliban ilimi masu neman ilimi. Ɗalibai zafin son addini ba nan take ba, dukkan mu mun tashi muna da zafin son addini don siffa ce galibi wadda ta lazimci matasa, saboda yana da lafiya, yana da ƙarfin fahimta, bai da mata, bai da ɗa, bai da nauyi. Me yake gani dan ta kare ai gobara? In bala'i ya tashi, in ya samu ya bi ta hayin ojo da kafa yadda razabi, sai ya samu mota ya haye. Ba ya da kowa a garin. A ƙarƙashin haka suna da kishin addini, suna da so, suna da kaza. Muna ba ku shawarar zafin kan addini ba za ta yiwu ba kadai, sai ka koyi ilimi a hannun malamai. Sannan ba a littafi ba. Sannan duk abin da ka gani a wani littafi ya daure maka kai, ka je wurin malamin da ya sani, koda ba malaminka bane, koda kana ga kana kyamar shi. Ka nemi yadda zai biya sa maka lokaci, ba lallai ya zama a yadda kake so ko inda kake so ba, domin kai kake neman fahimta. Yayi maka bayanin wannan littafi ko wannan abu. Wannan ya zo cikin Sahihu Muslim a yanda aqida kadariyanci ta zo ƙasar Iraq, cewa ƙarya ne Allah bai san abin da za a yi gobe ba. Wannan aqida ce ta jahamawa da kadariya, da ta zo sai wasu ɗalibai cikin tabi'ai suka ce to su ba su san kan wannan aqida ba, me ya kamata su yi? Bari su ainihin tafi aikin hajji don su haɗu da sahabbai su yi musu bayani. Suna tahowa ko sai suka haɗu da Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar ya musu bayani shine sababin zuwan hadisi na biyu na cikin 40 hadisi. Ka karanta shi cikin Sahihu Muslim. Ina ba ku shawara, idan aqida ta shigo, ku rinka samun waɗanda za su yi muku bayanai. Ko da ike malaman mu na Najeriya, Allah ya kiyaye, sun taskance kansu daga matasa, suna ganin cewa matasan in zafin kai ne. Na'am suna da zafin kai, matasan suna da rashin kunya, na'am da yawancin suna da wannan sifa. Amma su ko malaman sun manta cewa wajibi ne akan su su yi saitin su. Ina ce da wannan rashin kunya da rashin mutunci da menene Malam Abubakar Gumidi ya biya gyara matasan Najeriya? Tambayi Malam Aliyu Tukurtukur Kaji a makarantar GSS ta Funtuwa, me ya taba wa Malam Abubakar Gumi? A idan Malam Abubakar Gumi ya je cici zarafin shi, amma yanzu ba zai yadda ya haka ba, don me Malam Abubakar Gumi ya yi hakuri ya ba su shawarwari? Ka saurari Malam Abubakar Gumi, kana jin kasa me yake faruwa? Akwai wani mai zafin kai wanda yanzu yana can ya tafi. Tun a lokacin Malam Abubakar Gumi, Malam Abubakar Gumi ya karanto wani abu mai zafi, sai ce ina Abdul Malik, ina Abdul Malik, sai ce to Abdul Malik ka ji yadda ake, dan haka kai hakuri za a yi nasara. Abdul Malik din nan an daure shi tare da zazzaki, ya fi daurin goro, ya bar shi ai ya dawo yana noman shi, yana zaune yana kaza kaza kaza, yanzu ya sake bi ya kada wannan dawar, yana mai duguri. Wallahu alam da halin da yake ciki. Duk da irin wannan zafin nasu da komai, Malam Abubakar Gumi ya ta hakuri. Na gaya muku a majalisa a falon Malam Abubakar Gumi aka kai fatawar za a iya karban aure in an daura da Salatul Fatima. Malam Abubakar Gumi ya ce fatawar ba ta yi duwani dan izala dadi ba, dan Salatul Fatima ganin ta ake kamar bomb ne, to bomb a riga. Amma ya aka yi tunda an yadda malami ne, daga baya da muka karatu sai muka gane ba Salatul Fatima ko Bible aka karanta wurin aure ba komai, don in aka ce na baka na karba aure yayi. Duk abin da aka karanta bai da tasiri game da lalacewar auren. To amma kaga sai da muka yi hakuri, duk da bamu so abin ba, amma da yake shi malami ne, kenan ashe a matsayinka na ɗalibi sai ka ba malami darajar shi, sannan sai ka nemi shi malamin, shi ne zai baka lokaci da inda da sadda da yadda za a sadu, ba wai kai ne za ka yi determining cewa dole ga yadda kake so ba. Sannan na biyu, ɗalibai ku ji tsoron Allah, saboda a garinku ko a anguwarku kana da matsala da wani malami, ba dalili bane akan to bari ka je ka gayyato wata da'awa. Dan kamar yadda na gaya muku a nan Zaria, akwai waɗanda suke da grudges, suke da matsala da wannan da'awar. Na ce suke da matsala da wannan da'awar, ba ita da'awar ce take da matsala da su ba, domin ita da'awar a buɗe take, makaranta ce aka kafa, aka ce duk wanda yake so ya zo, wanda ya zo aka dauke shi, wanda bai zo ba ba a dauke shi ba. Daga baya Allah madaukakin sarki ya albarkaci abin da ake gani ba zai kai ko ina ba, sai kuma kowa ya zo ya ce yana son shigowa, sai aka ce a ai kuma babu wuri, saboda ba makaranta ce ta gwamnati ba, yanzu ma ake gina makarantar. In an gina makarantar za a ci gaba da daukan dalibai. Wani sai suka maida abin ya zama me, ya zama musu dalilin gaba da cewa to sai sun rusa da'awar. Dan haka duk wani da suka ji ya fito a wani gari da kowace irin da'awa ce, matukar da'awar tana sukar wannan da'awar, sai su ce bari a kawo shi ya zo, shi ne ke faɗin gaskiya. Wannan yana daga cikin irin nau'ukan mutanen da suka bi Muhammad Yusuf, waɗanda daga ƙarshe a wannan gaɓace zan yi bayani. Lallai akwai almajirai gardawa irin shi,
akwai ƴan kalakato waɗanda ƴan kalakatan nan za ku yi mamaki na taba zuwa wani kauye na je na same su har naga irin aikin da suke yi ƴan tatsine ne suka kafa wani kauye kana zuwa Patuskum ka zo fita Patuskum za ka yi Maiduguri dama to kai hagu kauyen su yana nan in mutun ya zina za su kashe shi in yake kaza za su yi duk abin da ya shafi na alqur'ani din nan da sauransu to amma suna da aqidar kalakato galibin su sun je sun bi wannan da'awa sannan akwai ƴan boko waɗanda frustration na bokon ya saka su ko dai an yi dropping din su out academically ba su da kokari ko an ture su automatically saboda me sun kasa biyan kudin makaranta lokacin registration ya wuce an jefar da kai ko kuma me wani lawyer ne wanda yana tunanin za a bashi commissioner shari'a ko commissioner kaza aka ki sai ya koma sai ya shiga cikin da'awar ko kuma wani mai kishin addini ne saboda tsabar tazahud da ya ji ruwan ayoyi ana kawowa sai ya ce ga inda gaskiya take nan can ba da gaskiya ake ba shine aka samu kusan rabin daliban Mallam Ahmad Garkawi sun bi wannan da'awar sun ce wai Mallam Garkawi ba da gaskiya yake ba saboda kullun yana cewa jihadi amma har yanzu ya ki tayar da jihadi to ga wanda zai tayar da jihadi can sai suka kwashi jiki suka tafi jihadin yana da matakai ai ai a wannan rigat din ne su ko masu zargin mu suke cewa mu ma mu daina cewa jihadin dan me za a ce ba za a ce jihadin ba in an fada za a bayyana yaya yake za a ce daliban da ake karantar da su medicine a daina cewa aids ne kada aids ya kama wani dole a cikin lecture a ce musu aids a yi musu bayanin yaya amma yake yaya hiv yake yaya tuberculosis yake baka da hujjar da zaka ce ka ai wa'azi akan jihadi in ba ai wa'azi akan jihadi ba ana kaucewa ba shine za su je su dibo ayoyin jihadin su fassara su ba daidai ba dole zai a dawo ai saitin su akai dan haka daliban ilimi muna ba ku wannan shawara duk abin da ka ga baka fahimta baka nemi shawaran malaminka sannan in kai fada da wani malami ba dalili ne akan cewa bari ka je ka gayyato wata da'awa wanda za ta zo ta rusa wannan ainihin da'awar ba irin haka ne fa muke samu a wasu wurare da dama a kasar nan Mallam wane ya bata wane rai sai ya ce to bari ya koma shi'a bari ya koma dariqa bari ya koma khawarijanci bari ya koma kaza dan haka kun ga akwai ire-iren waɗannan sannan wani abu mamaki akwai ƴan siyasa fa a cikin tafiyar Muhammad Yusuf akwai MPDP dewa waɗanda SAS ya riga yayi ƙarfi a AMPP a Maiduguri sun rasa yadda za su yi su samu kansila ko ciyaman ko kaza sai kawai sai suka koma cikin da'awar suka ce siyasa ma kafirci ce ga ayoyi suka yi ta ruwan ayoyi dan haka yau kwana uku da suka wuce commissioner ilimi na SAS ai commissioner addini na SAS ƴan sanda suka same shi bindiga suka sa a bakin shi suka yi rugurugu da kanshi me yasa a cikin AMPP yake da aka zo 2007 yana tsammanin za a bashi mukami sai ba a bashi ba tsohon chairman ne na kaga local government Fuji ba a bashi ba bai samu chairman ba bai samu commissioner ba sai koma yace siyasa ma kafirci ce shi wannan dan AMPP ne ma kaga akwai dalilai na siyasa sannan akwai dalilan talauci in wata dame ka ta zakarkar cikin ka wani yazo ya ce maka ai ga waɗanda suka zalunce mu ai ga kaza ai kafirai ne za a yake su kaza 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 shikenan sai atifa kawai zafin kai sai dibe ka akwai su dewa almajirai ko gardawa da irin kolaye waɗanda ke yawo a cikin gari su suka fi kowa yawa a cikin ainihin tafiyar sannan zakai mamaki har likitoci akai har ƴan jaridu akwai har malaman jami'o'i akwai babu nau'in mutanen da babu amma kididdiga bincike na ya fahimtar da ni cewa galibi tunzura ce da wani makiyinsu ya saka su a ciki sai su ga bariga inda za su huce wannan fikiran ma irin ta ƴan zazzaki suka bi a lokacin ai akwai kauye dinya a nan hanyar Jos kowa san bala'in da zazzaki je ya saka ƴan mutanen dinya a wannan garin me ya faru rikici ne ya hada tsakanin wani da hakimin ko dagacin kauyen kawai wannan dalilin suka je su da wa'azi za su yi kaza za su kwace gona za su yi kaza wannan dalilin yasa mutanen kauye suka ga wannan har yana iya barazana ga dagaci ko hakimi ya kwato gonar ka ya baka to gaskiya ne kawai sai suka bi jama'ar musulmi waɗannan su ne nau'ukan mutanen da galibi suke bin shi babu nau'in mutanen da babu saboda haka nake cewa ina ba da shawara ta musamman ga gwamnatin jihar Borno ina ba da shawara ta musamman ga gwamnatin Najeriya akan a koma a binciki sojoji da nau'in ƴan sanda da SSS da suke a Borno akwai waɗanda sun bar aikin su a fakaice sun koma Muhammad Yusuf suke wa aiki ma'aikatan telecommunication giants company masu aiki a kamfanin Glo, Celtel, V-Mobile, Starcoms a je a bincike su da dama akwai wanda sun ba aikin su sun koma Muhammad Yusuf sukewa zaka ce wannan kuma me yasa nan ma akwai sirri shine an gano ana biyan ka naira 70,000 sai su wadannan su ce za su rinka baka 120,000 dan haka zaka koma wancan aikin da kake wa Glo kana ci gaba da yi Glo na ganin ita kake wa aiki amma wa kake wa aikin karshe kane wasu Muhammad Yusuf aiki ne dan haka daga cikin strategy din su a wannan watan Sha'aban shine July / August zasu bi zasu switching dukkan networks na telecoms dukkanin Glo da sauransu gaba daya rikici yana farawa sai suka yanke su sai zama babu wata waya da take shiga mai duguri babu wata waya da take fita aka ce gwamnati ce ta switching aka ce kamfanonin ne suka yi switching na'am kamfanonin ne suka yi switching amma da yawun wa ba da yawun kamfanonin ba da yawun su Muhammad Yusuf ma'aikatan Glo din ne suka maida su ma'aikatan su su kuma sai suka kawo hukumomin waɗannan kamfanoni uzuri da cewa ai ƴan ba boko ne suka zo suka kore su suka yi kaza suka yi kaza nan ma wani makirci ne dan haka ina ba da shawara aje a bincike me yake faruwa da sauran dukkan garuruka ina ba da ainihin waɗannan shawarorin jama'ar musulmi wannan shawara kenan sai malamai iyayenmu malamai kuna da kokari amma ku ƙara kokarinku shine yadda kuke zama din nan sai wa'azin ƙasa ko wa'azin mako ko sai IVC ya zo to gaskiya malamai ku canza ba muna ba ku shawara ku koyi da irin mu bane amma muna cewa irin yadda muke din nan haka mu ga malaman sunna suke da'awa a duniya shine zai zama kana da wani masallaci da kake karantawa dama ba wai sai azumi ya zo kai tafsiri ba ba wai sai an kira ka wa'azin ƙasa baki ɗaya ba a ango ku me kake karantawa ina dalibanka kar ka je kai ta karantarwa a wani wuri baka gina dalibanka ba sannan karantarwa ta zama karantawa ce a bisa tsari irin na salaf tsarin salaf shine akwai karantar da tara mutane gaba ɗaya akwai kuma karantar da tara mutane na musamman shine Imam al-Bukhari yace babu man ja'ala ainihin wato li ahli al-ilmi ayyaman ma'luma a samu wasu sanannun kwanaki sai a sa wa dalibai waɗanda za a rinka karantar da su Islamic sciences amma saura kuma jama'a gari a samu wani karatu da za a sa musu gaba daya sannan dole ne malamai ku rinka sanin me yake faruwa a kewaye da ku da ƙasar ku da kuma duniyar musulunci saboda banda wannan yanzu akwai wasu aƙidojin don yanzu akwai wasu matasan da suna nan da wasu aƙidojin ko waɗannan aƙidojin amma abun mamaki sun yi shiru ne amma wannan ya bude musu kofa don suna ganin cewa in har an tashi an buga da gwamnatin Najeriya kwana 5 sannan tai galaba to in aka ƙara shiri wata ran za a kai kwana 10 kafin tai galaba wata ran ko za a yi nasara akan ta sannan kuma na ciki da waje suna nan sun tattala abin da za su ba su dan zo su cimma wannan manufar sannan akwai hadari wanda yake fuskanto mu idan aka gane dangane da rashin adalci rashin adalci shine ni ina tabbatar muku da cewa bana goyen bayan zalunci ko kadan wanda hukuma take kamar yadda bana goyen bayan ko kadan abin da su Muhammad Yusuf suke yi amma ina tabbatar muku da cewa maganar da aka fadi cewa an yi gunshot da Muhammad Yusuf ba haka bane cewa an yi batarnaka ne sannan aka harbe shi a wannan batarnakar is absolutely lie is an absolute lie ƙarya ce a an yi wannan buge-bugen kam aka yi nasara a kansu suka tarwatse aka kashe na kashewa da sauransu sai ya fito daga shi sai wando wando irin wannan namu na ustazai ko singileti ko riga babu a jikin shi sai karan dori dake hannun shi na hagu wanda an harbe shi kwana biyu kafin nan mutanen shi suka sa mishi karan dori ko riga babu takalmi ya boye a wani lungu a gidan makwabta annan cikin kusa da gidan shi shine sojoji suka je suka kamo shi da suka kamo shi lafiyar shi ras ba makami ko kwaya daya a hannun shi suka danka shi zuwa ga ƴan sanda a daidai wannan lokaci akwai wani babban mutum da yayi ta kokarin ya same ni a waya ni kuma na wuni wani aiki lokacin na gaji din na kashe wayoyi na kwanta ina jiran dab da magariba in tashi an kama shi daidai kusan karfe 6 da ƴan mintuna na yamma yammacin ranar Alhamis to me ya faru yace ya zauna ya tsaye da shi ne yace mishi Muhammad Yusuf me yasa kai mana haka yace da gaske ne malaman mu sun zauna da kai sun nuna maka abin da kake ba daidai bane yace eh yace ka tuna da ni da kai da Malam Ja'far a Makka mun zauna ka ce duk abin da ake ba haka kake ba ka ce sharri ake maka ka ce abubuwan nan yaran nan su ma kai training din su amma sun zo sun wuce ka
eh me ya faru kai mana haka sai ya ce mishi abubuwa sun canza ni
yace a wannan lokaci yana magana shi yana kokarin dalin wayata ne ya so ne da ya hada mu domin na so in yi mishi wasu sophisticated tambayoyi wanda wallahi da sun daure sun bashi da rai zan rubuta takarda zuwa ga shugaban kasa amma da sharadi ina so a banne in zauna da ni da Muhammad Yusuf amma a jama'a a sa kamerori akwai maganganu da tambayoyi waɗanda zan yi mishi amma sai suka yi wufsu kashe shi saboda haka wasu bayanan ba za su iya fitowa a yanzu ba domin an fito da su baka da wasu hujjojin masu ƙarfi da nagarta da zaka iya bakin kanka dan haka gaskiya kashe shi suka yi a daidai wannan lokaci na tashi bacci zan yi alwala sallar magriba yara suka ce waya na ƙara ina dauka sai naji wannan mutum ne yace mu wallahi yayi iya nema duka wayoyina nace suna rufe ne yanzu na tashi bacci zan yi magriba yace to ga abin da ya faru tsakanin shi da Muhammad Yusuf yanzu sun tafi za su kashe shi dan haka jama'a kunji wannan rahoto da aka buga kuma wannan magana shi shugaban sojojin da suka kama shi ya sa wakilin shi dake jin Hausa yayi bayani cewa sun kama shi lafiyar shi lau an sa wannan a BBC mun ji da VOA da sauransu da suka kama shi har da ankwa a jikin shi aka tafi kashe shi har aka kaso su aka je aka jefar da shi a police station da ankwa a jikin sai shi da wannan babban mutum yace ba ku da hankali kuna cewa kun yi gunshot da shi sannan ga ankwa kun bari a jikin shi yannan yana nuna kenan a daura ko kashe shi ashe ba sabanin abu suka yi marmaza suka cire ankwa din me yasa muke fadin haka saboda mun ci zaman fito da hakikar da ta faru dan haka muna fadin wannan muna sanar da cewa wannan ita ce gaskiya na'am mutane sun ce an kashe Muhammad Yusuf ne saboda ba a so ya tona wasu asirai wannan magana mu da muka san asalin rikicin mun yadda da ita amma ita ce ta ƙarshe amma dalilai guda biyu su ne manyan da suka sa wup aka kashe Muhammad Yusuf dalili na farko shine me gaskiyar lamari Muhammad Yusuf ya baiwa ƴan sanda da jami'an tsaro na Maiduguri da na wajen Maiduguri ya ba su muguwar wahala domin sojojin da suka zo aka shirya su suka fara wannan yaki a sahun farko horarrun sojoji ne waɗanda koda sojojin Najeriya suna da horo irin wannan to amma ba su saba da yaki irin waɗannan ba waɗannan sojoji ne da suna iya awa 24 suna wuta ba su ci ba ba su sha ba kuma ba za su fadi ba saboda sojoji ne ƴan Algeria ƴan jabaha akwai wanda ya kwana tara bai ci abinci ba amma yana rataye da bindiga akan dutse yana yawo saboda haka dan awa 24 ba matsala bace balle sun tattali wadataccen abinci akwai sojoji ƴan Somalia wanda yake babu sojan da zaka gani kare na shi amma ya kashe sojoji fiye da kaza irin ƴan Somalia kaga yana tafiya bindigar tana rinjaye shi raki raki suke haka saboda yunwa ta rarake su akwai su a ciki akwai ƴan Niger akwai kadan daga ƴan Mauritania sa'an nan kuma sai abubuwan da ba a rasawa na waɗanda aka dauke su aka je aka yi horon su ƴan Najeriya nan wani abun mamaki daga cikin sojojin jabaha da aka zo da su suka yi wannan yakin a Maiduguri fa akwai waɗanda har a Afghanistan sun yi yaki tare da Osama bin Laden to dan haka sojojin Najeriya sai kun ƙara shiryawa kuma gwamnatin Najeriya sai kin ƙara shiryawa me yasa na faɗi haka ka da mage bayan ka bane Hausa nayi an kashe maciji ne ba a datsa kanshi ba mai yiwa su ma yayi ko kashe Muhammad Yusuf da aka gaggawayi shine zai biya bukata kashe Muhammad Yusuf ba shi zai biya bukata ba amma barin karasa waɗancan bayanan su za su karasa amsa wannan tambayar lallai sun yi marmaza sun kashe shi saboda akwai bakin haushi tsakanin su da shi kuma suna da masaniyar in har ba su yi mishi haka ba to in har aka kai shi kotu to zai yi furi dan akwai waɗanda suke bayan shi domin wani hamshakin lawyer ya fito yayi bayani yace constitutionally yana da yancin kada a kashe shi a kai shi kotu in kuma aka kai shi kotu yana da hujjar cewa shi ba wani dalili don an kama shi ne ma tsirara ba shi da bindiga bai da wani makami a hannu dan haka constitutionally me za ku iya cewa a karkashin haka wannan lawyer ya bi duk irin sakin layin da suke bi yayi quotation yace karshen tanda an kai shi kotu zai zama freed balle yana da backup wasu waɗanda suke rufa mishi baya
dan haka kashe shi da ƴan sandan nan suka yi sun dauki fansa ne domin a cikin waɗannan kwanaki kafin a kai ga nasara a kansu sun kashe ƴan sanda da yawa da sojoji masu yawa saboda an zo an zuba sojoji ne da ƴan sanda da yawa waɗanda su kuma sun kewaye Maiduguri ne da mutanen su gaba daya sai dai sun fi ƙarfi a markas dan haka lungu ne an aje sojoji guda biyu su kuma suna danda mutane 30 a wannan wurin me zai faru kawai sai dai a ga an dauko gawar soja an fito da ita an dauko gawar dan sanda an fito da ita an kai tankai yaki sun hau tankai yakin suna kokarin su bude ta su zaro driver sun bubbuge tayoyin da bindiga dole sai da aka kawo wadda take da kafa ta sarka sannan ta iya shiga anguwar ba za ku yi mamakin yaushe aka tattali irin wannan karfin ba to lallai gwamnatin Najeriya akwai sakaci amma jami'an tsaro kam sun yi iya nasu kokarin sai dai haka baya nuna mumun goyi bayan irin zaluncin da gwamnatin tarayyar Najeriya take yi da danniya da take yi amma dai lallai muna cewa a gyara dalili na uku dalili na biyu afwan an yi gaggawar kashe Muhammad Yusuf saboda kashe Muhammad Yusuf suna ganin wannan shine abin da zai kashe da'awar to mun ina tabbatar muku da cewa ƴan sandan operation flush out
tarda ku kai can ku Allah wadaran ku
hannun Muhammad Yusuf da makamantan shi kuma suna da yaqinin ba a so a hukunta shi domin rikicin nan da ya faru wanda kuka ji dan jaridan nan na Maiduguri je ya bugo a radio muna hira yake fadi akwai abin da shi ma bai sani a ciki ba na'am za su tafi kai janaiza ne amma me ya faru
abin za su dawo su zaki Allah amma in ba haka ba babu dalilin da ya hana ku ce Allah wadaran kaza tirna kaza da ake kaza aikin banza ne gashi Qur'ani yana ga mana Annabi Ibrahim ne yana daga cikin mutanen da suka fi kowa hikima da iyawa wajen wa'azi amma cewa yake uf
za su tafi janaiza suka samu ɗan operation flush out suna rikici da mutanen su akan hular kwano shine suka
mahukata ne ku kalu sai suka ce ni harriquhu ku kona shi wansuru alihatakum ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilina in dai da gaske kuke to ku marmaza ku tashi ku kona shi jama'a kun ji wannan na daga matakan farko na ainihin yadda sarakunan gargajiya da ƴan al'ada da masu shirka suke ainihin wato tayan annabawa don su yi yunkurin kashe su a wani wurin kuwa Allah ya ba mu labari cewa ya fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qutluhu aw harriquhu da Ibrahim ya musu wa'azi babu amsar da suka bayar sai suka ce ku kashe shi ko kuma ku kona shi fa anjahu Allahu minan nar sai Allah ya kubutar da shi daga wutar da suka wurga shi cikin ta inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun lallai waɗannan ayoyi waɗannan maganganu to abubuwan lura ne ga mutanen da suka yi imani da Allah waɗannan ayoyin jama'a suna nuna mana duk wani sarki duk wani mai mulki duk wani mushriki duk wani arne ba a shirye yake da ya karbi sakon annabawa ba in yaga za a matsa mishi da lallai sai sakon ya bayyana to zai yunkurin kashe wannan mai isar da sakon Yusuf tun yana karami suka yi hasashen me zai zama mecece manufar shi za ta kasance a gaba suka yi yunkurin su kashe shi menene ainihin suka ce cewa suka yi ukutulu Yusufa ku kashe Yusuf aw tarahuhu ardan ko ku jefa shi wata kasa yakhlu lakum wajhu abikum wanda zai sa ku samu fuskar mahaifinku watakunu min ba'dihi qauman salihin in yaso sai ku ainihin zama mutanen kirki ku tuba daga baya waɗannan su ne tushen yahudawa duk inda ka ji kisan kai a cikin annabawa da malamai to wannan ita ce ranar da aka fara yin wannan shawarar su ne ƴaƴan annabi yaqub waɗanda su ne suka waye gari suka zama fitinannu da yawa daga cikin su daga baya da jikoki su ne suke taron farko anan akan za su kashe dan uwansu saboda me saboda Allah yayi mishi wata baiwa kuma suna hasashen zai mishi wanda su kuma ba su da ita wannan shine dangane da Musa ji abinda Allah ya ba mu labari Allah ya ce waja'a rajulun min aqsal madina yasa wani mutum yazo daga can cikin wannan gari na su annabi Musa cikin gaggawa kala ya Musa yace ya kai Musa innal mala'a manyan gari sarakunan gargajiya da ƴan siyasa da manyan shehunnai da hujubbai ya tamiruna bika suna nan su ne maka makirci suna nan su ne maka kulle kulle liyaqtulu ka dan su kashe ka fakhruj ka fita inni laka minan nasihina ina yi maka ainihin nasiha jama'a kunji manyan gari suke kutukutu suke taro akan kashewa kashe annabin Allah annabi Musa annabi Musa yazo da barna ne gyara yazo da shi ji wani wurin da aka shiga aka fita aka fada aka tashi a fadar Fir'auna Musa ya kure Fir'auna aka gayyato malaman Fir'auna Musa ya kure su suka dawo suka musulunta da Fir'auna ya rasa mafita sai ya ce me wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad Fir'auna ya ce jama'a ku bandi in kashe Musa inda gaske yake kirayen ubangijin nashi yazo ya kare shi ina jiye muku tsoran Musa zai canza muku addini ya kawo muku wani sabon addini ina jiye muku tsoran Musa zai bayyana barna a bayan kasa wa qala Musa shi ko Musa sai ya ce inni qultu bi rabbi wa rabbikum ina roƙon ubangiji wato ina neman ubangiji na ya tsare ni wanda kuma shine ubangijinku min kulli mutakabbirin daga duk wani mai girman kai ai maka wa'azi ka kiji al-kibru batrul haqq qawantun nas kin gaskiya da rena mutane shine girman kai ka ce wani ya isa ya gaya mu dan haka aka kashe shi la yu'minu bi yawmil hisab duk wani mai girman kai da bai yadda da ranar sakamako ba wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana ashe cikin fadawan fir'auna akwai wani mu'mini amma yana koyi imanin shi a wannan ranar ce imanin zai bayyana sai yace ataqtuluna rajulan yanzu nan sai ku kashe mutum an yaqula rabbi allah dan yace allah ne ubangiji na wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya zo muku da hujjoji daga wurin ubangijinku wa in yaku kadhiba fa alayhi kadhibu ku rabu da shi in ƙarya yake ƙaryar shi zata bayyana wa in yaku sadiqa idan abin da ya fada zai same ku da gaske ne yusibkum ba'd alladhi ya'idukum wasu daga abubuwan da yake gargada ku sai su same ku inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhdhab allah baya shiryar da duk wani mabarnaci makaryaci abinda muka so da ku kenan kanawa ku rabu da malam Ja'far Mahmud Adam idan makaryaci ne ƙaryar shi ta bayyana idan mai gaskiya ce abinda yake fada muku sai ku ga daga cikin su sun faru amma ku kashi baya dan ya ce ubangiji na Allah ne ya zo muku da hujjoji kamar yadda laccen nan zata zo ta bayyana jama'a malam Ja'far din nan sai da ya kure malaman Kano kakkaɗinsu da suke jayayya da shi a gaban sarkin Kano gaba ɗayan malaman daular Barro daular Shehu sai da ya gama kure su kakkaf da suka kawo ƙara a gaban sarkin Kano aka gayyace shi wannan lacce zata zo ta bayyana haka a yau insha Allah ta'ala hujjoji ya zo muku da shi ayoyi ne na Al-Qur'ani hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantattu ba ta sunyoyi ba da sai ku rabu da shi in ƙarya ce zata bayyana Yusuf Ali mai aljanu da aka rabu da shi ƙarya shi ta bayyana ko ba ta bayyana ba ta bayyana wace irin shirka ce da ƙarya da damfara ta kuɗi wanda Yusuf Ali baya yi yayi majalisar fada sarkin Kano da kanta sai ta tabbata da cewa kafiri ne majalisar sarkin Kano da kanta ta dibi malamanta suka tabbata da cewa kafiri ne amma me ya faru saka ce a rabu da shi da aka rabu da shi ba gashi ya lalace ba me yasa ba a ce a rabu da malam Jafar ba shi ma idan makaryaci ne kare shi ta bayyana idan mai gaskiya ce halinta sai dan an san mai gaskiya ce kuma gaskiyar za ta halinta kuma ba a shirya a dauki gaskiyar ba ba a shirya a gyara ba Allah ya kiyaye wannan ita ce maganar mu'minu ali fir'aun amma akwai wata magana da mu'minu ali fir'aun yayi wa masu mulki gata yace ya kau ya ku jama'ata lakumul mulku al-yawma zahirina fil ardi ayau ku kuke da sarauta ayau ku kuke da sarauta Kano ku kuke da rike da siyasar Kano ayau ku ne da sarauta Your Royal Highness, His Excellency, His Eminency, kowa ne ne, honorable, shi ne yake cewa, ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard. A yau kuke da mulki kun yi karfi a bayan ƙasa, ku kashe wanda kuka so, ku bar wanda kuka so. Ku taimaki wanda kuka so, ku rusa wanda kuka so. Ku gina wanda kuka so masallaci ku rusa masallacin wanda ba ku so ku nada wanda kuka so liman ku cire wanda kuka so liman lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi ayau ku kuke da mulki Kano ta kuce sai yadda kuka ce yadda kuka yi haka za a yi hukumar yan sanda a karkashin ku take wanda ko ga dama za ku iya bin shi har mafi nisan sahara ku je ku kamo shi kuje ku saka shi a prison za ku iya kai shi wuri mafi nisa komai yancin wannan wuri kuje ainihin ku kamo shi amma tambayar faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana idan azabar Allah ta zo mana wane ne zai taimake mu idan azabar Allah ta zo mana wane ne zai taimake mu tambayar da muke muku idan annoba ta afko kasar ku waye zai taimake ku idan bala'i ya fado kasar ku waye zai taimake ku to amma bari ku ji jawabin fir'auna qala fir'aun ma urikum illa ma ara fir'auna was a great philosopher yace abin nan da na gaya muku shine na ga ya dace da ku Musa zai canza addini ne wama ahdikum illa sabilar rashad ni kuma nazo ne in shiryar da ku hanya mai kakkiya wa qala allazi amana mu'minin nan bai gaji ba yace ya qaumi ya ku jama'ata inni akhafu alaikum misla yawmil ahzab ina je muku tsoran irin ranakun da suka faru ga wasu kungiyoyi waɗanda suka gabace mu misla da abi qaumi nuhi kama al'amarin da ya faru ga mutanen annabi Nuhu wa Adin da Adawa wa Samud da Samud wallazina min ba'dihim da wadanda suka zo a bayan su wallahu yuridu zulman lil ibad Allah baya nufin ya zalunci kowa cikin bayi wannan wa'azi ne daga Qur'ani wannan wa'azi ne sako ne daga Allah ya isa ya isa ga kunnan duk wanda ya cancanta ya isa jama'a kun ji kisan annabawa a fadar fir'auna kisan annabawa a majalisar fir'auna amfani da karfin mulki na gargajiya da na gurguzu domin a ainihin rufe bakin masu wa'azi idan kuma sun ki to ayi yunkurin kashe su ko kuma kore su daga gari har yau Haruna ma bai tsira ba domin lokacin da annabi Musa ya tafi karɓo saƙorin Allah ya bar shi shine wakilin shi ga bani Isra'ila dawowa annabi Musa ya samu al'amari ya rikice Allah ya ce walamma raja Musa ila qaumihi ghadbana asifa yayin da Musa ya dawo ya samu jama'a sai ya dawo cikin fushi da damuwa kala sai ya ce bi'sa ma khalaftumuni min ba'di Allah wadaran abinda kuka dauka a bayana kuka tsaida shi a matsayina a ajiltum amra rabbikum yanzu gaggawa ce ta same ku game da al'amarin ubangijin ku wato kuka kasa hakuri har sakon Allah ya zo wa alqal alwaha ya zubar da allunan da Allah ya bashi na at-taura wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya kama ainihin wato kan Harun dan uwan shi yana fuska kala sai Harun ya ce ibnu ya kai dan uwana innal qauma istad'afuni wallahi sun fi karfina ne wa kadu yaqtulunani har ma suka kusa su kashe ni fala tushmit bi al-aada karkasa abokan gaba kuma su yi mini dariya wala taj'alni ma al-qaumi adh-dhalimi karka hada ni cikin mutane azzalumai mahallu shahid wa kadu yaqtulunani har suka kusa su kashe ashe in ka fadi gaskiya ka shiga kafita to sai a ga babu makawa sai me sai yunkurin kisa annabi isa ma basu kyale shi ba domin Allah ce waye fa bima naqadhihim mithaqahu wa kufrihim bi ayati llah wa qatlihim al-anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal tabaa Allahu 'alayha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah madaukakin sarki yace bani Isra'ila Yahudawa yawan warware alƙawarin su da kafircewar su da suke wa ayoyin Allah da yawan kashe annabawa da suke na'am kisan annabawa abu ne wanda ya fara bayyana kamar yadda muka faɗi tun da dadewa kafin annabi Musa tun kafin annabi Ibrahim tun da jimawa amma al'amarin ya bayyana a cikin bani Isra'ila kamar yadda zaka zo ka ji ayoyin da za mu yi ta kawowa da hadisan da za mu kawo za su bayyana cewa ba a taɓa samun al'ummar da suke kashe annabawa da manzanni da malamai sannan su je su buɗe shagunan su ci gaba da kasuwanci kamar ba su yi komai ba ma'ana irin abin da mutanen Kano suka yi su kashe malami kafin awa biyu kowa ya koma ya buɗe kasuwar shi an zo an buɗe dandalin siyasa an ci gaba da harkoki an manta manyan gari babu wanda ya zo wurin jana'iza manyan gari babu wanda ya buɗe baki a gidan rediyo ko a jarida babu wanda ya zo ya kawo sakon ta'aziyya duk wani babba da ya taho in ya kuskuren biyowa ta hannunsu ba za su bar shi ba wannan ɗabi'ar bani Isra'ila ce Allah zai bayyana mana a cikin ayoyin nan yanzu Allah yake cewa warware alƙawari sai bani Isra'ila kafircewa ayoyin Allah sai bani Isra'ila wa qatlihimul anbiya da kuma kisan annabawa bi ghairi haqqin haka siddan wa qawlihim da kuma bakan magana da suke gaya wa annabawa da masu wa'azi suke cewa qulubuna ghulf zukatan mu a rufe suke ba ma jin wa'azi Allah ya ce bal taba Allahu alaiha Allah ne ya danke waɗannan zukata ya rufe su bi kufrihim saboda tsananin kafircin Yahudawa fala yu'minuna illa qalila dan haka Allah ya musu baki ba za su yarda da Allah ba sai ɗan kadan daga cikin su sannan Allah ya ce wa bi kufrihim haka nan kuma wani sabanta kafirci da suka yi banda kafircin su na da wa qawlihim da wata bakar magana wadda suka sake fadi ala Maryam suke fadinta ga Maryam buhtanan azima kazafi mai girma da suke cewa Maryam mazinaciya ce wa qawlihim da fadan maganar su da suke suna cewa inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah mu muka kashe al-masihu isa dan maryam manzon Allah nan ma'ana wannan magana izgilanci ce izgilanci suke yi ma'ana mu muka kashe din wannan da ake cewa manzon Allah nan al-masihu nan da ake cewa isa dan maryam to da yake Allah bai yarda da wannan maganar ba kuma ba su kashe shi ba din sai Allah ya ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba walakin shubbiha lahu kamannin shi aka diba aka zuba wani wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu waɗanda suke sabani game da shi annabi Isa har wa yau a cikin shakka suke shin shi din ne ko ba shi bane Allah yace ma lahum bihi min ilmin illa tibaa'an ba abinda suke bi sai zato ba su da ilimi akan haka wama qataluhu yaqina tabbas ba shi suka kashe ba bar rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya dauke shi ne zuwa gare shi wa kana Allahu azizan hakima Allah buwayayyen sarki ne sannan gwani ne in ba Allah ba yaushe ma Allah zai bari a rinka kai hari zuwa ga annabawan shi amma yana da hikima a cikin yin haka dan a gane su waye suke addinin da gaske Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a bani Isra'ila kenan a wani wurin Allah madaukakin sarki ya sake ba mu labarin su da tarihin su na yawan kisan annabawa Allah yace walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul haqiqa mun baiwa Musa littafin at-taura sannan mun biyo bayan shi da manzanni daya bayan daya wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat Isa dan Maryam mun bashi ainihin wato hujjoji wa ayyadnahu biruhul quds sannan mun sa mala'ika Jibril ya karfafe shi yana bin bayan shi duk inda yake to sai Allah ya dawo yana magana da Yahudawan wancan zamani da na yau da na gobe har tashin alkiyama Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum ya ku Yahudawa ya ku masu kin gaskiya ya ku azzalimai ya ku masu danniya ya ku masu murdiyar mulki a ce duk sanda wani manzo ya zo muku da abin da zuciyarku ba ta so sai ku girman kai fa fariqan kazzabtum ku karyata wasu wa fariqan taqtuluna ku kashe wasu wannan dabi'ar Yahudawa kenan abin da suke so wani manzo ne zai zo musu da abin da suke so ba zai yiwu ba kuma domin zalunci suke mulki suke na gurguzu bid'a suke kafirci suke babu yadda manzo ko zai taho daga Allah ya zo da goyen bayan irin waɗannan nau'in mutanen a ƙarƙashin wannan duk wanda ya zo idan suka ga cewa ba zai bi son zuciyarsu ba sai su shela cewa maƙaryaci ne in ba haka ba fa sai su ainihin dauki matakin kisa har yau kisan annabawa shahararriyar ɗabi'a ce cikin Yahudawa Allah ya ce wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah idan aka ce musu ku yadda da abin da Allah ya saukar qalu nu'minu bima unzila alaina sai su ce sam za mu yadda ne kadai da abin da aka saukar mana wa yakfuruna bima wara'a duk abin da ya biyo bayan abin da aka saukar musu sai su ce ba za su yadda da shi ba ba Yahuda bai yadda da Injila ba ba Yahuda bai yadda da Alqur'ani ba wai a ce wasu kawai abin da suka yadda da shi shine sakon annabi Musa shine at-taura sai Allah ya ce wa huwal haqq a halin abin da ya biyo bayan nasu din shi ma gaskiya ne musaddiqan lima ma'ahu wanda yake gaskata abin da ke tare da su idan da gaske ne Yahudawa kun yi imani masu mulki da ƴan bid'a da duk wani azzalimi idan da gaske ne kun yi imani da abin da aka saukar muku falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu me yasa tunda kuke kashe annabawan Allah in kuntum mu'minina in ku mu'minai ne mun karanto a baya kisan kai ba sifface ta mu'mini ba in ku mu'minai ne me yasa kuke kashe annabawan Allah Allah ya kiyaye kisan annabawa muguwar ɗabi'a ce a cikin Yahudawa ji abin da Allah ya ce laqad sami'a Allahu qawlal ladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya haqiqa Allah ya ji bakar maganar da suke mushi suke cewa Allah talaka ne su ne wadatattu sanaktubu ma qalu Allah ya ce zamu rubuta duk abin da suka fadi wa qatlahumul anbiya ku duba abinda ayoyin nan suke hukunta mana shine kisan annabawa ya shahara cikin bani Isra'ila abu ne wanda ya zama rampa ya yadu ko ina dan haka duk wani mugun aiki da Yahudawa suka yi in Allah ya zo zai gargade su game da wannan mugun aikin sai ya goranta musu da kisan annabawa duk wata bakan magana da suka fadi in Allah yazo zai mai musu da martani sai ya ainihin hada musu da kifan annabawa gashi Allah ya ji muguwan maganar da suke kuma Allah zai rubuta ta sai ya ce me wa qatlahumul anbiya bighairi haqqi haka kisan annabawa da suke haka siddan wa naqulu zuqu azab al hariq sai mu ce musu ku dandani konanniya azaba a cikin wuta har wa yau kisan annabawa a cikin yahudawa shahararren abu ne dan haka na ɗaya daga cikin dalilan da Allah ya saka musu kaskanci da wulakanci Allah ya ce wa duribat alaihim zillatu wal maskana wa ba'u bighadabin min Allah aka dora musu kaskanci da wulakanci a duk inda suke a duniya dan haka sai suka waye gari cikin fushin Allah zalika abinda ya ja musu wannan kaskanci da wulakanci da fushin Allah bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah suna kafircewa ayoyin Allah ne wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq kuma su bighairi al-haqq suna kashe annabawan Allah ba tare da sun ci musu ko sun sha musu ba zalika bima asaw Allah ya ce wannan shine danyen aikin su wa kanu ya'taduna kuma irin ta'addancin da suke kenan dan haka masu kisan annabawa babu shakka babu tantama yan ta'adda ne masu saban Allah ne kuma mugun aiki ne rigiji gabci Malam Ja'far ba ba ko kuka haddasa duk fitinar da ta biyo baya ba a nan jihar Kaduna doka aka yi anguwar da kristoci suka fi yawa kai masallaci anguwar da musulmi suka fi yawa kar ai coci saboda me saboda zaman lafiya amma ku je ku ga me ya faru a Kano abinda suka alƙawaranta wa ƴan Tijjaniyar nan sai da suka yi shine ga masallacin Malam Ja'far a can tsallaken hanya suka taho nan tsallake fa tsallaken hanya suka gina masallaci na Tijjaniya aka kira mai alfarma sarkin musulmi da duk sarakuna da gwamnoni aka zo aka kaddamar wai dan me dan a nuna cewa wannan masallacin ba a yarda da shi ba na Malam Ja'far kenan yanzu wanne ne Masjid Durar masallacin da ana karantar da mutane ana limanci fiye da shekara 10 an zo an yi wani a gefen shi kuma an san da masu wancan da masu wannan ba a shiri tsakani da Allah a ce masarautar Kano tana neman zaman lafiya tsakani da Allah a ce gwamnan Kano shekaru yana neman zaman lafiya jama'ar musulmi wannan shine kasar dinmu na biyu kuma insha Allah ta'ala ku dan yi mana uzuri saboda wa'azi yayi wa'azi insha Allah ta'ala zamu cire wannan kasar yanzu zamu sa kasar na uku insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزو دمك مغانا رانا أصبر چه ودى تيدي دا ranar ainihin 18 ga watan Rajab hijira na da shekara 1430 daidai da 11 ga watan July shekara ta 2009 wannan shine kasar na uku daga cikin karatuttuka ko kuma lecciyoci wadanda ni Muhammad Awwal Adam Abu Abdurrahman Al-Albani Zaria nake yi domin gabatar da lecture mai taken waye kashe Malam Ja'far a kasar na biyu da ya gabata mun manta ba mu sanar da kwanan wata ba dan haka sai a riskar da wannan sallahu cikin shi insha Allah ta'ala bayan dogayen bayanai da muka yi a kasar na daya da na biyu wanda sauraron wannan kasar din bai isar maka ba abinda muke nufi da kai mai saurare da hukuma wadda za ta yi hukunci akan waɗannan kasusuwa abinda ke cikin wannan kasar na uku ba zai isar ba sai an hado da waɗancan kasusuwa da duk wani mai sauraron mu muna mishi ishara akan cewa wannan kasar na uku ne dan haka ya saurari na biyu da na daya dan kuma musulmi masu saurare bayan dogayen bayanai da muka yi muka ce a musulunci haramun ne kai kazafi kazafi shine baka ji ba baka gani baka ce wani shi ya kaza amma tuhuma a musulunci tana halatta ka tuhumci wani saboda wasu dalilai da kake da su tuhuma kuma ba tabbatar da magana bace kuma shi wanda ake tuhuma duk wanda ya harka ilimin alƙalai ya san cewa muttahami bare hatta tasbuta at-tuhuma duk wanda ake tuhuma ana barantar da shi har sai in wannan tuhumar ta tabbata kenan in an tuhumci mutum ba shiru zai yi ba ba shiru za a yi ba dole ne ya fito ya yi magana ya ƙaryata ko kuma ya gaskata wannan tuhuma da aka yi mishi to mun kawo dalilan da yasa mu ahlus sunnah Najeriya tuhumar mu ta farko tana koma zuwa ga ƴan Tijjaniya amma mun kayyade ƴan Tijjaniyan da na cewa na Maiduguri da na Kano dan haka muna tuhumar su saboda ire-iren waɗannan abubuwa da suka rinka faruwa da kuma waɗanda suke faruwa sannan da goyen baya da daurin gindi da suka samu daga majalisar sarkin Kano da kuma gwamnatin Kano har aka zo aka gina masallaci a jikin masallacin Malam Jafar wanda hanya ce kawai ta raba kuma wannan da fatawar dukkan malamai to yin haka ainihin ba daidai bane ta da fitina ce wadda Allah kadai ya san iyakace idda za ta tsaya kuma wannan tabbatar da maganar su ce da suke cewa lalle a samu wa Malam Jafar kishiya daga cikin tsokala wadda masarautar sarkin Kano ta yi tare da girmamawa da Malam Jafar yake mata ita ce ainihin wato tsokala ta cire limamin ahlus sunna da dora dabta Yusuf Ali wanda Yusuf Ali din nan da fatawar dukkan malaman Kano hadda masarautar Kano da suka sa a yi bincike game da aqidar shi kowa ya yarda cewa arne ne yayin ridda amma kuma aka dauki kazami irin wannan bakin arne aka ce an nada shi yayin limanci ga ahlus sunna ɗan izala babu shakka wannan ruguntsimi ne wanda gwamnatin jihar Kano da masarautar Kano suka hada to duk abin da ya biyo baya